da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun yi karshen mako lami lafiya kuna tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu haka shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan litinin 11 ga watan Mayu kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa
Jamila Kabir Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace litinin shirin namu baki daya akan zamantakewa ne da mu'amalar ma'aurata. Kuma kamar yadda aka saba, Malama Hadiza Balanti, shediyar ƴan gurasa, shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure ta da KIK Consultancy. Kuma ma'aikaciya a sashen addinin musulunci na Radio Freedom, duka dai a Kano, za ta amsa tambayoyinku a filin ku tambayi yau da gobe.
Wai shin yara wato yaya rayuwa take ne ga masu matahiya da daya? Shin daukan dawainiyar iyali abu ne mai sauki ga masu matahiya da daya musamman ma ga wato masu dan karamin karhi? Wadannan batutuwa zaunin matasa zai duba a yau a muhawarar da Mustafa Nasir Batsari ya jagoranta a jihar Niger.
Tattaunawar mu ta wannan mako dai akan sha'anin zamantakewar iyali ga masu mata guda biyu musamman a arewacin Najeriya masu karamin karfi.
To wai shin da gaske ne Bahaushe na cikin waɗanda ke yi wa aure ganganci?
Yi wa aure ganganci dama sai kasa Hausa. A nan ne mutum ba shi da kokwabo zai yi auren fadi, zai yi neman auren yarinya ta biyu yana gidan haya mai daki ɗaya ko daki biyu.
To za ku ji hilin da hede da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan mahimmancin uwa a rayuwa. Ku kasance tare da mu domin jin duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe.
Yanzu ga ku tambayi yau da gobe. Mai amsa tambayoyin dai ita ce Malama Hadiza Balanti, cediyar ƴan gurasa, ma'aikaciyar Radio Freedom kuma shugabar da KIK Consultancy duka a Kano.
Mu biyu ne a wajen mijinmu kuma muna fama da wata irin cutar da likita ya ce da mu ta hanyar saduwa muka kamu da ita. Ya ce mu je da mai gidanmu a duba shi a bashi magani shi ma amma ya ki zuwa. Ya ce ba za shi ba. Kullum ma muka yi maganar sai ya ta hada ya ce ba za shi ba. Ya za mu yi?
To, nan nasiha za a yi masa. Shi ta jan hankalinsa suna lallabarsa suna rarrashinsa har Allah subhanahu wata'ala isa su ci galaba a kansa. Kuma su kaurace masa. A kaurace masa a kuma dinga lallabarsa akan ya je a nemi magani. Idan bai yi ba sai a duba a ga shin akwai wasu mutane da yake jin maganar su ko yayi ko iyaye idan akwai su ko kuma malamai sai a je a kai kuka wajen su sai a gaya musu ga matsalar ga kuma shi abin da yake kuka da shi ko kuma abin da yake ta fada a kai idan duk an yi yakin to gaskiya sai su kaurace mu saboda addini bai yadda da cuta ba kwata kwata su kaurace masa har zuwa lokacin da ya samu lafiya.
Muna da ƴa mai shekaru 22 wadda muka aurar bara amma kullun tana kukan shan wahalar saduwa da mijin saboda a koda yaushe sai ya ji mata ciwo. Yaya za mu yi? Wace hanya za mu bi mu masa nasiha akan wannan matsala?
Hanyoyi ne guda biyu tunda magana har ta kai gan iyaye. Hanyoyi ne guda biyu. Hanya ta farko shi akan kansa yana da kyau namiji idan ga gane cewa ta saduwa fa ba yaki bace ba kuma kokowa bace ba kuma nuna kwanji bane. Saduwa wani abu ne wanda ake yin sa na jin dadi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ajiye tsakanin mace da namiji. Surarrashi bin abin sannu a hankali shine abin da yake sawa a mura abin ko a ji dadin sa. Dan haka wannan shine abin da shi ya kamata a matsayin sa na mai gida idan har yana sauraron mu a wannan lokaci ya kamata ya ji da ma sauran ma mutane. Hanya ta biyu iyaye tunda magana ta kai gare su Hajiya Halima, to yana da kyau su kira shi su yi masa nasiha tunda ɗan su ne. Mutumin da yake auren ƙaka ya zama ɗanka, cewar wani kaza 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 kaza, magana mai taushi mai daɗi ko kuma kunya da kuma girmamawa, ba wai da faɗa ko kuma da wani tashin hankali ba. Insha Allah, in aka yin Allah yadda, za a samu waraka Hajiya Halima.
Kanin mijina na mun maganganun rashin hankali da rashin sanin ya kamata duk da bana sakan masa huska, kuma ba ya zuwa gidan sai ya san wansa baya nan. Yaya zan yi in sanar da mijina ya shiga tsakani na da kaninsa?
To, hanya ce mai sauki, tunda kanin mijinta ne, kuma yanzu akwai wasu abubuwa da suke ta yawo a cikin yan auratayya, wanda zaki ga kannan miji ko yaya mutum ne ci idan kai magana a ce kana so ka rabawa da dan uwansa. Abin da ya kamata kai shine tunda dai mai gida sai baya nan yake zuwa, abin ya zama kamar munafinci, kai masa nasiha. Wani ni fa yaya kace, tunda wanka nake aure bai kamata ka zo ka dinga gaggaya mu waɗannan maganganu ba, addini bai yarda da su. Ni yanzu a matsayin yaya ka nake matar wanka bai halatta ba. Idan kika yi yaki da shike nan sai ki gaya mai gidanki ta hanyar kafa hujja, musamman yanzu kin ga yadda lokacin nan yake zamani na wayoyi din nan. Idan ki shigo ifa da miki wayannan maganganu dan na record, ta recording din irin wayannan bayanai da yake yi, idan mijinki ya dawo kika zaunar da shi cikin lalama, ba da fada, ba da tashin hankali, ba da munafinci ba, ki ce wane yana zuwa yana gaggaya min abubuwan da ba su kamata ba, kuma gaskiya ni ba na jin daɗi, ya kamata ka neme shi kai masa magana. In har zai ma zo gidan idan ga zuwa in kana nan, ni ban yadda idan ga zuwa baka nan ba. Idan mijin inuna zai nuna kamar za ta shiga tsakaninsa da dan uwansa, dan menene dan uwansa ba zai zo ba, sai yana nan kaza kaza kaza, dan na masa wannan recording da kika yi ya ji abin da kaninsa yake, sai kike to abin da yasa ni haka hujja dan ka shaida shi isa ban ma fara gaya maka da farko ba, kanka dauka kawai nayi ne domin hada tsakaninku, na gaya maka da baki. Rashin yaddar da kai shi isa yanzu na kunna maka domin ka ji ka tabbata, yanzu ka ji sai ka dau mataki akai. Wannan shine abin da ya kamata ta yi, saboda rayuwa yanzu sai a hankali.
To yaya rayuwa take ne ga masu matahiya da ɗaya? Shin ɗaukan ɗawainiyar iyali abu ne mai sauƙi ga masu matahiya da ɗaya, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi? Wannan batun za a tattauna a yau a zauren matasa. Jagoran muhawara shine Mustapha Nasir Batsari, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Niger, kuma yana tare da Malam Usman da Malam Abubakar Umar Sahabi da kuma Malam Umar Yahaya.
To bari mu fara da kai Malam Umar Yahaya. Da farko zan tambaye ka, matan ka nawa tuku?
Mata na biyu, yara guda bakwai.
To yaya karfin sana'arka take?
To wallahi sana'a dai sai dai a ce alhamdulillah, ba wani tasiri kanta wallahi, saboda dai duk abin da za a zo a nemo to bai huce dai baki, sannan ma a je ma a dawo abin dai gashi ga kamar shi, hidima ma ta zo ta yi maka yawa, wani bi kana ma son gidan ka baro shi saboda tashin hankali na rashin kuma da bamu wallahi mala.
To duk da haka kuma gashi ka rike mata har fiye da daya, wato mata biyu, wannan bai sa ka samu rauni ba, ko kuma kace ba za ka iya ba?
Wannan karhin imani ne, saboda duk wanda ya san cewa Allah shine mai bayarwa, to a koyaushe idan kuma ba ka su hina ya kasancewa bakin naka ba waye ka, kuma yin su zaman su gare ka wata wani abin ga fahari ne gare ka da kare mutuncinka. Amma indai dan magana sana'a mu a gaskiya mallan, akwai rauni gare mu wallahi, duk abin da zan samu bai huce abin da zan ce yi. Wata ran ma za a je a lasan ne, sai an zo an yi buge-buge ga abokan arziki wallahi. Insha Allah,
kaman cikin yaranka ya sha'anin karatun su yake?
To karatun yana nan, wani bi mu je mu roki alfarma ayi mana, wani bi a koro su din su zauna gida hasar da aka dan bugo a zo a biya, a haka muke ta tahiya da su. Su ma malaman mu ba su hakuri, sun san abin da muke ciki da halin da muke ciki wallahi.
Kuma duk da haka ka rike mata biyu?
Wannan rike mata biyu komai na Allah ne wallahi, shi ta dai wahala iya ka gare ta, dan aka cimma lokaci sai kaga kuma wannan abin an manta da shi.
Bari je ga Malam Usman. Malam Usman, matan ka nawa?
Mata na biyu, yara na shida.
To ya sha'anin neman abinci?
Alhamdulillah, gaskiya mun gode ma Allah, babu wanda zamu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah, saboda shi ke badawa, shi ke kuma hanawa.
Shi wannan malami dan kasuwa ne, kai aikin me kake?
Ni ina sana'ar fakanaiza, ma'ana faci da Hausa. Kullum wani bi mukan fito da safe, wani bi mu wuni babu kosule. amma duk da haka nan washe gari kuma zamu hito kaga mun samu mun nan ka abinda majiya ba mu samu ba kaga mun samu
shi anan rayuwar gidanka komai na tafiya lafiya
a alhamdulillah gaskiya wallahi sai godiya ga Allah ina ci ina sha muna komai da yara da mata na a cikin gida
baka da wani kalubale da kake fuskanta
a kalubale na guda ɗaya ne shine wani bi rashin aiki yanayin aiki namu nan ma especially mu da muke nan ayyukan sun rage ba kaman da ba gaskiya wani bi sai dai a hankali kawai sai dai godiya ga Allah wani bi zamu wuni sai zuwa dare kaga wani bi dan muka yi sana'an namu a dare muka sa wuta sai dai mu so mun petrol mu samu engine mu kunna wani bi mun wuni tashi haka dan babu komai wani bi ko kaga mun samu
to amma kai ga kai yaro ne matashi kuma karamin sana'a me yasa ka rike mata biyu gashi kuma ga yara sun fara ma yawa
gaskiya na farko ibada addinin musulunci sannan na biyu kuma a cikon dai ibada zan ƙara cewa kuma alhamdulillah gaskiya
baka da wani da na sani akan haka
wallahi ina so ma in Allah ya ƙara mini budi nan gaba kadan ƙara ta uku insha Allah rabbi
amin mal abakar sahabi kai bayan kasancewarka karamin dan kasuwa kana da iyali matanka biyu na sani to akwai wani abu guda kuma kana neman ilimi na san kana makaranta yaya sha'anin rayuwa take a bangaren ka
to malam Mustafa sha'anin rayuwa dai alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala saboda duk yadda ya ajibawa to kaida ne ya gode ma Allah kuma da godiyar ne Allah subhanahu wataala zai kara mashi idan ya butulce babu dole ne ya samu matsala ta rayuwa amma in kana godiya a wani hadisi ma annabi ya ce man la yashkurul qalila la yashkurul kathir wanda bai gode ma dan kadan ne to bai gode mai yawa don haka dai yadda rayuwar take kamar yadda ka san mu yan Najeriya to haka muke ta hakuri muna godiya ga Allah alhamdulillah
yanzu malam bayan matanka biyu ranka nawa
to a yanzu nan dai waɗanda suke raye ina da yaya 11 akwai waɗanda sun gama secondary akwai waɗanda bana za su gama akwai waɗanda suke primary
to yaya karfin sha'anin samun kai yake ma'ana kasuwancinka
to alhamdulillah da yake ka san rayuwa irin ta Najeriya dole koda mutun yana aiki na gwamnati to dole gefe ya dan samu wani lokaci da bai shafi aikin gwamnati bai dan yi wani kasuwanci saboda albashin ba zai ishe shi ba to ta haka ne dai muke kokari sai kaga rayuwan kuma Allah subhanahu wataala yana tuha muna asiri a kanta alal haqiqa babu wani matsala da haka zamu biya kuɗin makaranta da kuma matsalolin yara na yau da kullum da matsalolin ma iyayen su kai har ma da wasu ƴan uwa sai kaga an zo an taimaka musu
na san ka da makaranta malam duk wannan bai sa ka dan samu rauni ba haka
alhamdulillah da yake cikin yaran da Allah subhanahu wataala ya bamu wasu sun dan fara tasawa to in suka je makaranta suka dawo sai su dan taba yanayin kasuwanci to wannan sai ya sa su taimaka ma gida kai ma da ke can wajen neman ilimi idan wata matsala ta tusgo sai ka dan samu wani abu kuma alhamdulillah wannan gaskiya muna ganin haske ina ma ƙara ba magidanta shawara gaskiya su tashi tsaye nau'i na kasuwanci kada su yi wasa da shi koda mutun na neman ilimi koda shi manomi ne da makamantan waɗannan abubuwa
to a gaida malam Mustafa Nasiru Batsari da kuma abokan hirar shi. Waishin da gaske ne Bahaushe na cikin waɗanda ke yi wa aure ganganci ga Malam Muhammad Hadi Musa, masanin ilimin nazarin halayyar ɗan Adam a Kano, da amsar wannan tambaya.
To gaskiya Bahaushe yana ɗaya daga cikin wanda yake wa aure ganganci. Yi wa aure ganganci dama sai ƙasar Hausa. A nan ne mutum ba shi da ko kwabo zai yi auren fari. A nan ne mutum bai da ko kwabo zai yi neman auren yarinya ta biyu yana gidan haya. Mai daki ɗaya ko daki biyu ko sharing daki kuma mahaifin yarinya yana sane da haka ya dauka ya bashi ni na san gidan da yake da dakuna guda biyu kuma mutum matan sa uku kuma na sa aka raka ni naje nai leƙen asiri na ga matan uku ne kuma daki biyu ne a gidan kuma da ƴaƴan su nai tawa kaina tambaya cewa ina ma zan iya samun dama in shiga cikin wannan gidan na ga ya ake rayuwa ina ma zan iya zama kuda na shiga in ga yadda ake tabbas naje naga gidan dakunan sa guda biyu kuma mata uku ne a cikin gidan in ana da kwanan wannan sai biyu su tare a can dakin su kwana da ƴaƴan su in ana da kwanan wannan sai biyu su tare can dakin su kwana da ƴaƴan su kaji irin inda ake wa aure ganganci. Naga gidan da mata biyu ne, daki biyu ne, aka bar wa yara da macen daki daya, dayan kuma aka tsaga shi da labule. Ban san ya shi kuma wannan aka sharein wannan ba, amma dai na ci wannan na shiga na ganshi da kwarkicen yara da tarkacensu da komai abin nan kamar bola daki daya. Shi kuma wannan dakin an tsaga shi da labule, nayi iya fahimta a tunani na in gane ma'anar tsaga labulen nan, ban fahimta ba kuma ba irin inda zan yi tambaya ne irin ta mutan yan sociology ba. To kaga a nan ne ake wa aure ganganci. Shi mahaifin ya san abin da yake faruwa, ya san karfin mijin da yazo neman auren yarsa, ya san tattalin arzikin sa, ya san ilimin sa, ya san in zai iya in ba zai iya ba, amma saboda kawai dai ana so a yi auren, shi kuma yana so kawai ya ƙara auren, haka za a ritsi ido, a rufe zuciya, a manta za ta zo ta haifi ƴaƴa, da zai zo bai da sutura sai an saya masa, bai da abinci sai an bashi, bashi da lissafin komai sai an masa, in duk duniya ba za a yi wa kowa komai ba dan da aka haifa sai an mar domin bashi da kaya. To duk an ritsa ido akan waɗannan abubuwan, an manta da karatunsu da lafiyarsu da tarbiyarsu da barbari aka yi. To kaga nan ne ake wa aure ganganci a ƙasar Hausa. Kuma matuƙar za a ci gaba da yin wannan gangancin, to za a ci gaba da samun yara marasa tarbiya, za kuma a ci gaba da samun zawarawa, za a ci gaba da samun ɓacin rai. In dai ana yin rayuwa komai tilas, kamar yadda shi ma yake ganin saboda yana da sha'awar rayuwa da mace ko mata da yawa, tilas sai yayi. Ayin haka ne duk da abin da mutum yake sha'awa sai yayi. To duk waɗannan abubuwan ma yaje ce tilas sai an masa mana, amma ba zai yiwu ba sai ya cika wasu sharuɗa sannan zai samu, ba wai dan saboda yana sha'awa kawai ba, sai ya cika sharuɗa sannan zai samu. Haka shi ma aure sai ya cika waɗannan sharuɗan sannan zai ƙara wata matar. Kaga yawanci wasu yaran da ake samu marasa tarbiya, abin da yake faruwa shine nauyin yayi wa uban yawa da ba zai iya ɗauka ba. Ko dai ta bangaren kuɗi, yana kallon yarinya ta lalace tana bin wurare, ko tana yin talla ana lalata ta, ko tana bin maza ana lalata ta, ko wani abu makamancin haka. Ko kuma shi ɗa namijin shi kuma frustration ɓacin rai ya sa shi ya je shiga shaye-shaye ko sace-sace da wasu abubuwa makamantan wannan. Shi kuma ya kasa ɗaukan nauyin abin domin abubuwa sun masa nauyi, ko kuma ya iya hana sa abin da zai hana su, alhalin shi bai da wani aiki da yake a gabansa illa neman na masara. Kaga bashi da wannan abin da saboda haka bai cika wannan sharadin ba, kaga ba zai iya wa ƴaƴansa tarbiya ba. Duk irin waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamata a duba, domin in dai ba a yi haka ba, in dai ba a bi sharadin da shari'a ta ce ba, to za a ci gaba da samun zawarawa, domin mutum zai tara mata biyu uku hudu ya kasa ya rage wa kansa nauyi, ya rabu da wata ko wasu daga cikin su, ko kuma ya kasa yin hidimar ƴaƴan da ɗawainiyar su, ya rinka tsallakewa yana barin su domin hayaniya da barbari ta yi masa yawa. Gashi wasu sun fara girma, ga kwari sun abin da musamman idan ƴaƴa maza ne, ya tsallake basu da uwarsu ta kasa rike tarbiyyar su, kuma su shiga gari, sai kuma abin da ya faru da rayuwar su. Aya akwai kasar Egypt da Bahrain, na tabbatar da Egypt din, amma na manta ko Bahrain din tana cikin kasashen da idan namiji zai yi aure akwai hukuma da zai je zai karbi form da tambayoyi ya ciki, kamar yadda dan makaranta za a yi mai tambayoyi ya ciki, a ciki sai ya faɗi duk abubuwan da hukuma take so ta tabbatar da cewa zai iya daukan ɗawainiyar wannan mata ta biyu. Sannan idan ya gama cike wannan form din, sai kuma ya miƙa wa matarsa, ya roƙe ta alfarma ta yi signing akan wannan form din cewa eh haka ne abubuwan da ya faɗa kuma zai iya, sannan ya dauka ya kai wa hukuma, sannan hukuma ta bashi dama ƙara yin aure. Wannan ba wani abu ne mai wahala ba, muna da kotunan addinin musulunci, muna da hizba, saboda haka ba wani abu da zai yi wahala a ciki. Kawai tsari za a fitar na yadda za a yi abin, kuma a samu law enforcement, ma'ana tabbatar da doka da oda, shikenan abin da ake bukata. Daga lokacin da aka samu tsari akan wasu abubuwa, ba dole sai an yi irin nasu ba, wataƙila akwai guraren da suka yi kuskure, a yi ƙoƙari a duba dai abin da ya daidai da shari'a a yi shi, amma dai a yi wani abu wanda za a samu tsafta na wannan al'amarin. Saboda haka ba wani abu ne mai wahala ba, hukuma za ta iya yi. Ko ma menene mutum yake yi, akwai dama abin da yake ba tare da hukuma ba, to menene wahala a ciki da mutum zai ce dan an kawo wannan ba zai tare da hukuma ba? Ai babu wani abu mai wahala da hukuma za ta ce ba za ta iya yi ba. Hukuma fa tafi ƙarfin dan adam, tafi ƙarfin kowane mutum da ka gani, sai dai in sakaci tai ta kyale shi kai yake yin abin da yake. Amma ba wani abu da za a ce hukuma a hukumance tana so ta tabbatar da shi a doka wai a ce ta kasa, babu wani mutum da yake yi wannan. Kuma mutane za su runguma, ai a yanzu ma abin da ake cikin mutanen su ne ma suke neman hukuma ta yi, domin kowa ya sha ya je iya wuya, ko ni ko kai wataƙila ina da ƙani waɗanda suke zawarawa, tunda ni har yanzu ban haifi yadda za ta iya yin aure ba. to kuma wanda yake shi kuma yana da yayan su kuma gashi nan guda ɗaya ko biyu ko uku zawarawan fa shi so yake a koro su su dawo ya ji da kansa ma mana yanzu girma ya fara kama shi ko ko yayan da aka koru iyayen su mata sai su ce ba za su yarda da hukuma abin da ta ce ba ko ko su matan da ake koran sai su ce su ba za su yarda da hukuma ba ka fahimta ba wani wanda zai ce wai ba zai yarda da wani sharadi da hukuma zai ka ba matakar hukuma za ta ka ba matakar wannan abin yayi daidai da sharadin da shari'a ta zo da shi ga kuma kotunan addinin musulunci duk wanda hukuma ta kawo doka yayi sai a tura shi gaban alkali kuliya yana zuwa gaban alkali kotun addinin musulunci da an duba sharadin an gani sai alkali ya hukunta shi daidai da abin da shari'a ta ce shikenan duk inda akai guda biyu uku kowa zai shiga taitayin sa ba wani abu ne mai wahala ba duk mutumin da zai karin auren mace idan ya je gidan karin auren macen su zauna a interview a fahimci juna inda za a iya taimaka masa a taimaka masa ba laifi bane ba kuma wai zamani ne ya kawo haka ba a kokari ake yi kada a keta sharudan da shari'a ta shimfida ba laifi bane shi ma ya zauna yayi assessing ma'ana ya jinjina ya auna kansa buƙatarsa ta auren da kuma yadda zai iya daukar nauyin auren ba laifi bane idan yayi haka wannan kadai shine abin da zai yi maganin samun zawarawa kada mutun ya je ya sai da akuyarsa ta dawo tana jigaddanga kada kuma ya zo ta haifa masa ƴaƴan da ba zai iya daukan dawainiyarsa ba dawainiyar nan rayuwa ta yanzu ba a birni ba ko da a ƙauye ne akwai abubuwan da dole suna buƙatar kuɗi harkar lafiya sai an sai magani ko sai an zo chemist ko sai an zo asibiti ka fahimta wani abin har sai an tafi Abuja ko sai an tafi India ba fata aiki ba harkar karatu ilimi sai an sa kuɗi a ciki ko da ka makarantar nan ta gwamnati ce sai an sayawa yaran nan littattafai sai an sai masa kayan rubutu da kun abubuwa da dama yana primary kenan yaje secondary abubuwan sun fi haka yawa hakan yaje ta gaba da secondary ko da kuwa a ƙauye ko da kuwa iyayensa a ƙauye suke ba wai sai a birni kawai ba
yanzu ga hilin da hada hayo ma Halima Abdullahi na tare da malama Awadifa wai Awadifa
to malama Awadifa yau ma dai gaki kin ƙara bakuntar wannan madafi nawa to na san ma sauraro za su so su ji yau kuma da me kika zo
assalamu alaikum masu saurare na yau na zo da abin marmari ko in ce ma abin sha wato fruit salad
to shi wannan fruit salad da zahi mana da me kika tanada
uwar gida da amarya za su tanadi kayan marmari kamar su lemo su kankana ayaba da su inibi da su tufa haka da duk wani da kayan marmari dai da uwar gida ta san dai ana ci za ta tanade su ta ajiye su gefe guda da farko dai uwar gida ta samu lemanta ta bare bawon idan ta bare bawon yayi kalkal dai sai ta yayyanka shi in ta yayyanka shi tana yi tana dan cire kwallayen nan na cikin lemon in ta ciccide shi sai ta yayyanka ta yanka shi dai haka gida 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 ba dai kananu sosai ba su ba kanana ba kuma su ba manya ba sai uwar gida ta samo ayabarta ita ma ta yayyanka ta kamar yadda ta yanka wannan lemon nata sai ta kuma kawo wannan kankanar tata ta yayyanka ta sai ta kawo abarbarta ta bare bawanta sai ta yayyanka shi da kai wani kara zaka ganshi a jikin abarba sai ta bi ta ciccide shi wa in tana yankawa ta raba shi gida biyu akwai wata kara da take tsakiya sai ta cire ta sai ta bi ta yayyanka shi in ta yayyanka shi sai ta kawo tufarta ita ma wannan dan kwallayen da yake ciki guda biyu sai ta cire shi in ta cire shi sai ta bi ta yayyanka tufan nan ta ta pieces ita ma za ta yi da su in tana da inibi haka sai ta sa ko strawberry haka za ta dauko su dai ta sassaka dai da sauran dai kayan marmari za a yayyanka su dai a sa amma shi inibi ba dole sai an yanka ba idan ta kawo su gaba daya to za ta kawo madara ta ruwa ta tsiyaya akai idan ta tsiyaya akai sai ta kawo kankarar ta sai ta faffasa ta pieces da su ta sassa in ta sassaka sai ta sa amma a robar ta mai kyau zaka iya zuba a cikin kofi ma haka tare da cokali teaspoon kuna sha tare da mi
to malama Awadifa sannin ki da kokari gaba daya dai anan muka kawo karshen filin da fadafe wanda ke zuwon muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe sai in ce gare ku Jamila da Halima
yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta karshen mako Ai, duk wanda zai baku bayani akan mahimmancin iyaye mata, to sai dai ya dan baku misali kadan, domin mahimmancin su a gare mu ya wuce sanin kowa, sai dai Allah kadai. Allah ka kara mana so da kauna da biyayya tsakaninmu da iyayen mu, amin. Sako daga Isuhun Dila Faki.
Allah ya saka wa iyaye mata da alheri, domin ba dan su ba to da rayuwa ta gurbata. Sako daga Alhaji Salmanu.
Gaskiya da za a bi tarbiyyar iyaye mata, to hakika da babu sauran yan ta'adda a duniya, saboda rashin samun tarbiyyar iyaye mata tun daga farko shi yake haihuwar da ayyukan ta'addanci a sassan duniya. Sako daga Rabi'u Nuhu na Bukka.
A ƙara yi musu biyayya, su kuma su ƙara da addu'a da tarbiyya. Sako daga Sadiya Kabir dan Kande.
Iyaye mata suna da mahimmanci, domin ko addini ma ya hihita uwa akan uba ga ɗansu. Sako daga Adam Ahmad Kwajaleyo.
A gaskiya, iyaye mata sun cancanci a kowace ƙasa, ba Amurka kawai ba, a ware musu rana ɗaya a shekara domin martaba su. Sako daga Nasiru Sani Gumi.
Iyaye mata su ne ginshikin duk wata halitta, ba ma mutum ba. Saboda haka, mahimmancin su baya lissahuwa. Sako daga Muhammad Haske.
Allah ya taimaki iyayen mu mata, ya ƙara musu haƙuri, su dinga yi wa ƴaƴansu addu'ar Allah ya shirya mu. Sako daga Sa'adu Usman Magazu.
Yau da gobe, Allah ya bawa masu jagorantar wannan shiri ikon yin sa cikin ƙoshin lahiya. Hakika wannan dama da kasar Amurka ta ba wa mata iyayen mu tana da mahimmanci wajen ba wa mata ƴancin su a matsayin su na su ne waɗanda ƴaƴa suke samun tarbiyya a gurinsu tun suna ƙanana. Allah ya sa kasar Afirka ta rinka ba wa mata dama irin wannan. Sako daga Sabiu Usman Makurna.
Uwa, babu kamar ki. Uwa, abin takama. Uwa, da rashin ki, gwamma rashin kowa a duniya. Sako daga Yohana Di Bature.
Gaskiya sun yi tunani mai kyau da suka ware wa iyaye mata rana ta musamman, domin iyaye mata su ne ginshikin tarbiyya. Sako daga Abdalla Abdulrashid.
To Jamila da Tafarra da ma injiniyan mu Jona Laihin daɗi ƙarewa, mun zo ƙarshen wannan shi. Amma Jamila, ban san kowace tambaya kika tanadar mana ba, saboda wato a wannan hili namu da muke cewa tambayar mu ta yau, ko ganin cewa gobe akan ilimi ne da ilmantarwa. Wani bayani ne na gani, babban banki wato bankin duniya ya kiyasta cewa a kowace shekara kuɗaɗen da ke salwanta daga ƙasashe masu tasowa sanadiyar cin hanci da rashawa sun kai $1,000,000,000 zuwa $1,000,000,040,000 a kowace shekara. Idan muka kwatanta wato a naira, za mu ga kwatankwacin naira $3,398,000,000,000 zuwa naira $7,709,000,000,000 ke bata a kowace shekara. A sefa kuma $10,117,000,000,000 ko kuma sefa $23,305,000,000,000 ke bata a kowace shekara a kasashe masu tasowa saboda rashawa da cin hanci. To, metete shekaran mu ta yau, metete tambayar mu ta yau?
Za mu saka a Facebook, amma muna son mu ji ra'ayoyin masu saurare. Shin menene bambanci tsakanin cin hancin da jami'an gwamnati ke yi da kuma wanda jama'a suke yi wa junansu su ya su?
Lallai akwai kuwa, kuma ya bambanta. Da ba dan ba lokaci ba da na masu saurare iyakacin abin da ya sauka kenan. Sai ya gobar haka da izinin Allah, muna jiran amsoshinku. Muna so mu ji bambanci tsakanin cin hancin da 'yan siyasa suke ko kuma jami'an gwamnati ke yi da kuma wanda jama'a suke wa junansu su ya su. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fai
da Tafarra Girma Tafarra da injiniya mu Mr. Jona, ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. Sai gobar haka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.